أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تجمع شاهد بتفسير قوم جوات رمضان ألف دري هدو أربعين دبقي وتسيدي دي عشرين دبقي جوات فبراير شكرا تدبو بيو عشرين دشدة منا نم أتكين يردن الله da son sa da nufin sa da agajin sa da taimakon sa a cikin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma. Har yanzu muna nan akan tafsirin sura ta 18 a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma, wato suratul kahf, sura kogon dutse. Wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami'u Abi Ubaida ibn al-Jarrah, babban masallacin Juma'a da ke kan titin bypass nan bi a Zikwe da ke cikin karamar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Jiya mun kwana akan aya ta 94, ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin wasu halittu wanda Dhulqarnayn alayhi salatu wassalam ya je ya same su. Mun yi bayani a jiya cewa sun masa korafin cewa da Ya'juju da Ma'juju za su yi ɓanna a cikin ƙasa. Shin ko mu sa maka lada ko tallafi ko mu agaje ka da wani kuɗi wanda za ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da shi, ka sanya katanga shamaki tsakaninmu da waɗannan halitta? To, muna cikin bayanin su a sai lokaci ya riske mu a jiya. Akwai hadisin da ba mu kammala shi ba game da abin da ya shafi sifofin Ya'juj da Ma'juj, wanda insha Allahu yanzu muna son mu kammala shi in Allah ya so ya yarda. Amma daga cikin abin da muka faɗa, musulunci baya son ɓanna, bai son maɓannata, bai kuma yarda da ɓanna ba. Saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake shi ta ko'ina, ya zo ne ya yi umarni da kyakkyawa ya kwaba a kan hani da mummuna. Allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ya zo ya yi umarni da kyakkyawa, ya zo kuma ya hani da mummuna. A wani wurin kuma aka ce ma da shi khudil af wa mur bil urf wa a'rid 'anil jahilin, kai riko da afwa, rangwame da jin kai da tausayi, sannan kai umarni da kyakkyawa, sannan kuma kai hani da mummuna. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa akwai mutanen da ya tsine ma albarka a cikin Banu Isra'ila. Mai yasa? Saboda ba su umarni da kyakkyawa, ba su hani da mummuna. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. باص هني دممونا ba su umarni da kyakkyawa. Sannan kar ku manta, duk irin al’umma da kuka ga lalacewa da talatsebiya ya yi yawa a cikinsu, to suna da sima alama irin ta munafiƙai. Da nassin Al-Qur'an, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Munafiqai maza da munafiqai mata sashin su masoya sashi ne, da'iman su suna umurni ne da mummuna, suna hani da kyakkyawa, sannan kuma suna hana addini taimako. To kaga ashe kenan al'ummar da aka ce al'umma ce tafiyayyen tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to bai kamata a ce a same su da banna ba. Amma kuma in kaga banna ta yi yawa kamar da Qur'ani ke faɗa, zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu. Banna ta bayyana a cikin doran ƙasa, ta bayyana kuma a cikin teku sakamakon abinda hannuwan mutane suke aikatawa. Me yasa za mu zama haka? Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabi ta ko'ina, ya tsarkake shi, ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim, kana kan gwadari, kana kan halayya ɗabi'a babba. Kuma shi da kanshi ya faɗa alayhi salatu wassalam, ya ce innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq, ni na zo ne in cika kyawawan halayya. A don haka ya ajuju, jama'a juju za su yi banna a cikin ƙasa. Muna so mu nemi taimakon Allah da kai, ka sanya shamaki, ka darko katanga tsakaninmu da kai, ko kuma tsakaninmu da waɗannan mutane. To sai hadisin da za mu tashi a kansa a yau, wanda Imamu Ahmad ya rawaito rahmatullahi alaih, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yuftahu ya'juju wa ma'juju ala an-nas, za a buɗe wannan katanga ta ya'juju da ma'juju, za a buɗe wa mutane su. Ka san misali kamar a ce za ko ka ne waɗanda suke jin yunwa, sai aka ɗauki mutum misali aka jefa cikinsu, ya kake ganin za a yi? Za su yi watanda da shi ne. To haka ya'juju da ma'juju, za a buɗe wa al'umma su. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan aka sako su, kama qala Allahu azza wa jal, kamar yadda Allah mai girma da daukaka yace hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli adabin yansilun, za su kwararo ta kowane lungu ta kowane sab, za su shigo. Fa yaghshawna al-ard, annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai su lullu ƙasa gaba daya, ba masaka tsinke, su ne a duk inda kaje zaka same su. Wayanhazul muslimuna anhum ila madainihim, sai musulmai sai su janye jikinsu daga ya'juju da ma'juju, dan su ba mutanen kirki bane, ba musulmai bane, mabannata ne. Su musulmai sai su janye jikinsu daga jikin ya'juju da ma'juju, sai su koma garurukansu. Wa husunihim, da kuma ainihin shingayensu. Wa yadhumuna ilayhim mawashiyahum, sai su hada ainihin dabbobin mutane, duk dabbar da suka samu. To za su zo su yashe, da yadda ka san yaran nan da suke zuwa su shigo cikin gari ko cikin anguwa, wai su yan shara. Duk mutumin da ka ga bannansa ta yi yawa, to yana da jiki da ya'juju da ma'juju, saboda su mabannata ne. Kuma za su zo su yi banna ne bayan Dajjal ya zo ya yi nashi. Dajjal Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wani irin ƙarfi da mulki, yana wani aiki wanda yake hankalinka ba zai kama ba. Zai ce da sama tai ruwa, za ta yi ruwa. Zai ce da ƙasa ta fidda kayan nauyinta, za ta fitar. Zai kira mutane guda biyu ya ce da wannan faɗi ka mutu, ya faɗi ya mutu, ya ce kai ka tafi. Sai ya ce wa mutane shi Allah ne, ba kun ga ina raya wa ina kashewa ba? To shi sa a wannan lokacin ba ma a bukata ko ba a buri ko ba a fatan mutum ya cimma wannan wurin. Amma ka ga mu halin da muka tsinci kanmu a yau saboda tsananin san duniya, idan da wani mutum za a yi offering a ce da shi, to za a kai ka lokacin da sai ya ce ma Allah yana da bukata. saboda tsananin san duniya. Ai yadda zaka gane san duniya, na buga misalai da dama, nake cewa kaman kai ne misali, ka zo kana alula zaka yi sallah saboda tsananin san kuɗi, fitinannan san kuɗi da ba gaira ba dalili. Yanzu Kano Abici shekaran jiya wani mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi haihuwa, sai ya shigo ɗaki sai ya ce wa matan, kai wallahi ɗakin da sauro saboda yaron nan, ki je ki sayo mana maganin sauro. Ko da ta fita sai ya ɗauki yaron, ashe ya riga ya yi haɗaka da wata mata sun yi yarda cewa zai sayar da jariri, ya sayar da shi. To wani irin san kuɗi ne wannan mutane suke? A kashe mutum saboda kuɗi, a yi bambaɗanci saboda kuɗi, a yi tumakanci saboda kuɗi, wani irin al'amari ne wannan? Kuma a haka ka koma ka zagi shugaba, shi da zai ja kayan salin alin, tunda shi bai wani tumakanci bai bambaɗanci, salin alin zai ja kayan, kuma ka koma kana zagi shi. Na buga misali nake ce muku, kai ne yadda zaka gane son ka da Allah ya kai koko bai kai ba. Kana zaune kana alola, ana shirin sallan azhar ko la'asar ko magariba ko ɗaya daga cikin salloli, sai wani ya kira ka ya ce da kai, wane kana ina ne? Wallahi ina masallaci ne na. Ok, sallah za ka yi ce ina ma fara da rashi, to shi kenan ba matsala. Menene? A dama miliyan ɗaya ne nake son baka, to amma tunda sallah za ka yi ba matsala ka yi. Za ka tsaya ka yi sallan koko shi kenan. Haka fa muke jama'a. Sannan na sake buga misali, yanzu nan mun cika masallaci ba, muna cikewa alhamdulillah, Allah ka anshi ayyukanmu. Sai a ce misali Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana mala'ika a suran bil adama, yanzu ce salamu alaikum jama'a, Allah subhanahu wa ta'ala yana karanta muku sallama, yana kuma maraba da wannan aiki da kuke, amma ya ce dukkaninku nan gaba ɗayan aljanna ne, amma da sharaɗin daga nan sai dai a kai ka ɓace ma. Daga kaso 95 ba mu shirya ba. Ko ba haka bane? Kasonmu 95 sai mun kawo uzuri, to ya Allah da dai kaza da ba mu shirya ba. To za ka gane cewa muna da rauni wurin sonmu ga Allah. We just pretend kawai muna cewa muna son Allah ne, amma deeply wani abu ne daban. Yanzu misali, ai na tambaye ku ran da muka fara tafsiri, wai mutanen nan da suke cika masallacin nan da mala'iku na shiga cikinmu ne da aljanu koko mu ne din? In mu ne zalla, ina muke da can kafin azumi? To muna da buƙatar mu gyara fa, mu daina yaudaran kanmu jama'a, don wannan wani abu ne mai kama da muna yaudaran kanmu kawai. Kuma duk abin da sai ka yi shi babu makawa, ba gudun shi za ka yi ba, ɗamara za ka yi ka tunkare shi. Yanzu mutuwa misali, ba wanda ba zai mutu ba, to gudunta ba shi ba ne magance matsala? A'a, ka jajirce ka nemi gamawa lafiya, shi ne magance matsala, tunda ka san ɗin sai ka mutu. Amma wai guje-guje ka ce kai ba ka san maganar mutuwa kaza-kaza da sauransu. Akwai wani ɗaliminmu muna karatun asuba a lokacin nan, sai yake gaya mani, mun yi bayani akan wasiyya, ya kamata kowa ya yi wasiyya ya ajiye abin da yake so a yi masa, a yi masa. Sai ya tara iyalinsa, ya kira ‘ya’ya, ya ce to shi ya ji wani karatu, yanzu yana so ya yi abin a aikace. Ya ce duran da Allah subhanahu wa ta’ala ya sa ya rasu, to malam wani in yana nan shi zai mai sallah. Amma idan ya zama na malam wane ɗin da ya yi nominatin bai nan, malam wane ya yi masa sallah, an aka rasa su, ya ce to wane cikin ‘ya’yansa tunda ya san karatu shi ya yi masa sallah? Sai ta ce, me kake gaya mana wannan magana? Ana zaune lafiya, baka da lafiya ne kake mana wasiya? Ni ba ban san irin wannan abin ba, ya za ka ɗaga mana hankali, hankalinmu na kwance? Kuna fahimta? Cikinmu na sha bayani, waye yake da likafani yanzu a gidan shi Haji? saka duba ka zaka ci to wai ne menene zaka damu kanka da hawan jini kada kana kallon da kafa ne yana kallon ka lafiyan ka kalau kai ba ciwon kai ba ba ciwon ciki ba me yasa zaka damu kanka to su duk sahabbai suna zama cikin shiri don haka duk mutumin da kaga bannan shi tayi yawa yana da jibi da yajuju da majuju saboda su mabannata ne a doran kasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa yashrabuna miyah al-ard za su zo su shanye ruwan kasa gaba daya duk wani ruwa da ka sani za su shanye shi sannan sai yake cewa hatta inna ba'dahu kai har ya zamana za a samu daga wasu daga cikin su la yamurruna binna za su wuce da rafi fa yashrabuna ma'ahu sai su shanye ruwan shi gaba daya duk rafin da suka cimma za a shiga wani irin fari da fako da rashin ruwa saboda duk gaba ɗaya sun bi sun shanye ruwan duniya gaba ɗaya hatta yatrukuhu yabisa har dai su bar shi ya zama ya bushe kandagas babu ruwan a wurin hatta inna man ba'dahum la yamurru bi dhalika an-nahr fa yaqul har sai wasu daga cikin su su ya juju din za su biyo baya idan suka biyo sun san a wannan wurin akwai rafi fa yaqulu sai yace laqad kana ha huna ma'un marra ai da wannan wurin akwai ruwa a wani karo ina yake ina ruwan hatta idza lam yabqa min an-nasi ahad har sai sun nemi wani mutum cikin mutane sun rasa ba wani mutum da zai saura wanda ya iya guduwa ya gudu wanda suka kashe sun cinye naman sa yanzu kaman kaga irin abin da wasu daga cikin ƴan Boko Haram da suke da ISWAP da Lafurawa da ISIS ai kaga in kun taba gani akwai san da suka harba wasu mutane suka sa suna kafe su suna yankan jikin su suna ci ba ku taba gani kin ba ko bayan sun harbe suka sa shi a wuta yadda kasan ana gasa saniya ko a gasa rago sai su yanki nan sai ya ci ana daukan sa ya yanki can jikin mutum ba to wannan me ya bambanta shi da yajuju da majuju a don haka sai in ya zama na cewa babu kowa wanda ke waje illa aka ukhiza ila has sai dai wanda aka samu aka dauke shi zuwa cikin shinge au madina ko ya shige cikin gari ya gudu qala qa'iluhum sai ɗaya daga cikin su ya bugi kirji cikin ya ajuju din da ma ajuju sai ya ce haula'i ahlul ard waɗannan su ne ma'abuta ƙasa wato ƴan ƙasa kari faragna minhum mun karkare da su mun gama tunda yanzu babu wanda ya saura baqiya ahlus sama yanzu ma abuta sama suka rage mun gama da mutanen ƙasa yanzu ƴan sama suka rage qala rawiyati annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai summa yahuzzu ahaduhum harbata sai ɗaya daga cikin su sai ya jijjiga mashin sa summa yarmi bihi ila sama sai ya jifa da shi zuwa sama fa tarji'u ilayhi mukhaddabatan dama sai mashin ya dawo cike da jini me ya harba me ya samu haka hadisi ya zo sai ya dawo masa da jini lil bala'i wal fitna saboda tsananin bala'i da fitina ta irin waɗannan mutane wa bainama hum ala zalik a lokacin da suke cikin wannan suna gani sun gagara sun buwaya sun fi kowa ba'athallahu alaihim dudan fi anaqihim Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko musu wasu irin tsutsotsi a cikin wuyoyinsu kan nagaf kananan tsutsotsi haka wuyoyinsu kawai suke ci fa yakhruju fi anaqihim sai tsutsotsin su dinga fitowa ta cikin wuyansu naman wuya kawai suke ci fa yusbihuna mauta sai su wayi gari gaba ɗaya sun mutu gaba ɗaya idan suka mutu la yusma'u lahum his ba a jin motsin ko ɗaya daga cikin su kowa ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙarar da su kenan abinda nake so mu fahimta kafin mu daura duk wannan abu da kake gani ana ta yin sa ana ta yi yana da wa'adi a ilimin Allah subhanahu wata'ala. Ai saboda misali yanzu kaga Lakurawa, Boko Haram, Aswak, ISIS sune zamu dauka Ya'juju da Ma'juju. Yanzu Ya'juju ai kaga sun fasa mutane ko? A cikin karatunan da muke yi sun kori kowa, amma wa ya sauka musu da ajali? To haka in Allah ya so ya yadda mutanen nan haka za su kare a lalace. Duk wannan fitina da kake gani Allah da tana da iyaka. Kuma duk wanda suke bayanta yadda suka tarwatsa mutane, Allah ka tarwatsa gidajensu da iyalansu. Saboda ba wani abu da za ku fahimta sai dai mu koma ga Allah. Duk sanda za ku sha ruwa, ku da kuke gabana da waɗanda suke saurare, duk sanda za ka sha ruwa, addu'an da za ka yi kenan. Duk mutumin da yake da hannu wurin raba mutane da mahallinsu su koma bayan gari, wai suna gudun hijira, ya Allah ka raba shi da ƴaƴanshi su ma su zama ƴan gudun hijira. Saboda fitina ta wuce duk inda kake tunaninsa. Idan ana cikin wannan fa yaqulul muslimun, sai musulmai su ce wanda suka koma suka rakube, ala rajulun yashri nafsa, shin wai ba wani mutum daga cikinmu wanda zai saida kansa don neman yardan Allah subhanahu wata'ala? Ala rajulun yashri lana nafsa, ba wani mutum daga cikinmu wanda zai bada rayuwarsa domin neman aljanna? Fayanzuru ma fa'ala hadha al'adu, ya fita yaga wannan makiyin ko waɗannan makiyan me suka yi. Tunda mu nan muna rakube mun zauna mun yi shiru, amma kuma su dinnan ba mu yi motsin su, to bai kamata mu ci gaba da zama a haka ba. To su dama al'umma haka ya kamata su zamo. Bai kamata a ce al'umma suna zaune kara zube ba. Wasunku da su a nan mun karanto a cikin wani littafi suwa min ayatis sahaba radiyallahu anhu, a lokacin da aka zo ana fada da farisawa, sai suka je suka ja danga a cikin wata gona ana kiranta hadiqatul maut. Sun kulle kofa su suna ciki, sai suka dinga ciccilo kanafuna da wuta sai su jefo wa musulmai. Musulmai suna waje, duk wanda karfan ya shiga cikin jikinsa to sai an yi da gaske za a iya bambare wannan karfa a cikin jikinsa. Musulmai ana cikin wannan abu, sai suka ce jama'a wai mutanen nan ba wanda za a samu ya koma ji ya tsallaka katangan nan ya fada. Sai Bara ibn Malik dan uwan Anas dan Malik radiyallahu anhuma yace to ni na ba da rayuwata, saboda sun kulle kofan suna cin loma musulmai wuta. Yace ku dauke ni da sunan Allah ku jefa ni ta saman katanga, ni zan yi kokari target ina bude wannan kofa da suka kulle. In Allah subhanahu wataala ya sa na bude falillahi alham, in kuma na yi shahada sai ku sake neman wani mutum a bayana. Yanzu da Allah malam mu a halin da muke ciki a yau, kana ga akwai wanda zai iya wannan? Misali a ce makiya ne suna waje nan, dukkan ku al'umma ce guda daya, sai a ce daga waje za a turo ka, a turo ka cikin suna, kuma kai ka san kowannen su a shirye yake da makami, wa zai iya wannan aiki? To yadda al'amari yake malam, sai wani ya yi bearing pains, ya dauke raɗaɗi, sannan wani zai huta. In kowa ya ce wai daɗi yake so, wai kowa zai ji daɗi ya huta, to duk gaba ɗaya za a yi haihuwar guzuma ne da ƴaƴayen da iyayen, kowa cikin wahala zai rayu. Shi ne halin da muke ciki a yau. Yanzu a wani ƙauye a Kebbi, wai Utonu, waɗannan mutanen suka zo suka ce wai in za a yi duk malamin da zai yi tafsiri wai sai an ba su harajin naira miliyan 100, kuma a kai mahakimai da dagatai a wurinsu za su ansa. Halin da ake ciki kenan ba. Banda halin da suka kai ana sallah, ana sallah, suka zo ana sallah asham, ina garin Laraba ne, suka zo suka kashe mutum biyar ana sallah asham. To kaga ba su da raba, ba su da maraba, da Ya'juju da Ma'juju. Abun ya wuce tunaninka, ya wuce duk iya irin yadda kake zartansa, ya wuce. Gwamnati hands down ta gaza. abin da ya dame su kawai 2007. Yanzu shugaban EFCC da yake ta ihu, in bai kama wannan ba, shi bai haihu ba, in bai kama wannan ba, zai yi resigning. Aka dinga kullukuciya. Mutumin da yake ihun ya kama aka sake shi, yanzu an sa shi cikin finance committee na wata jam'iyya, su ne za su tara kudin campaign. To ka gaya mun, is he serious? Za ka ce mun wai talaka ake mun ake mun aiki? Kun mai da abu kawai drama? Ya zo ana ta kullukuciya, an yi can an yana, to an kama shi da an sake shi an ma ce ya tafi haji, ya je ya cinje. Bayan ma ga haji, yanzu yana ɗaya daga cikin membobin da za su tara ma jam'iyya kuɗin campaign na 2027. Ka ce mun wai talaka ake mun? Wani sakare sauna shi kuma da ƙiƙi dafa. Na ji shi yana magana, wai how he wish he was a governor during Tinubu's tenure. Ya so a ce shi governor na da wai saboda kuɗaɗen da ake bada. Ka ga ba talaka yake ba yake. To, za mu kai ƙarshen wannan hadisi sai mu gaya muku. Duk abin da ya zo ya gagari al'umma. To Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yake shiga ya saukar da taimako. In Allah ya yarda taimako na tafi mal. Insha Allah. Muna dai kawai sauri ne. Amma duk wanda ya bi tarihi ya san shi malam. Ba alƙawarin Allah bane subhanahu wa ta'ala ya bar irin wannan abu da ake na cin kashi. Ya ɗaure ya miƙe ba tare da ya saukar da taimako ba, Allah bai haka subhanahu wa ta'ala. Mutane suna azumi, wani ma bai san inda za shi ba. Yanzu ko shekaran jiya bom ya tashi a Gusau, bayan bom ɗin ya tashi da wata motar siminti, yau sai ɗazu aka buɗe hanya domin an yi deploying anti-bomb squad su zo su duba don abin da suke suna ta daddasa bama-bamai a hanya, a zo a duba a ga shin akwai bama-baman koko ba. Halin fara ake ciki kenan. An yi maganar zaɓe, kun ce wai saboda network. To shi turji da yake sending message daga Sambisa, ina ya samu network? Ana fahimta? Ya yi bidiyo, ya turo, har ma lalacewar ta kai ga there was a time da aka tura mu wani clip, wai ana conference call da wani ɗan ta'adda yana faɗin view ɗin shi yana kaza, shi a ina ya samu coverage, a ina ya samu network? To babban al'amari jama'a mu gyara, matukar mun gyara, in Allah ya so ya yarda za mu samu taimakon Allah subhanahu wata'ala. Amma gwamnati ta gaza kuma ba mu san alƙiblar da take tunkara ba. Ba wani focus, ba ta da alƙibla, ba mu san inda za ta ba. Kuma abin nan ya ci gaba a haka, in ya ci gaba a haka, to ina tabbatar muku Allah kaɗai ya san me zai faru. Mu koma kan karatu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai wannan mutum ya fita, idan ya fita kala fa yatajarradu minhum, sai wani mutum ya fito daga cikin su, idan ya fito muhtasiban li nafsi, yana tsammanin samun lada, zai sacrificing kansa. Dama rayuwa haka take. In ni na ce sai na ji daɗi, kai ma sai ka ji daɗi, shi ma sai ya ji daɗi, to duka haka za mu mutu a lalace. Amma dole wani sai ya zama zakaran gwanin dafi, shi ya sacrificing kansa for others to rest. Amma ba haka ba, baya da za a miƙe. Da ya fito ya duba tsadi, waqanaha ala annahu maqtul, ya riga ya sallama kan a tunaninsa za a kashe shi. Fa yanzilu, sai ya sakko daga kan wannan shingen nasa. Fa yajiduhum mauta, sai ya samu ya juju da majuju gaba ɗaya sun mutu a mace a kwakwace. Sai ya ce fa yunadi, sai ya kira ba'duhum ala ba'd, sashin su akan sashi, saboda tsananin yawan su sun yi wani irin mutuwa ne wanda yake mai tsananin yawa, wannan na kan wannan, wannan na kan wannan. Fa yunadi, sai ya kira, sai ce ya ma'asharal muslimin, ya ku taron musulmai, ala ku saurara, abshiru, ku yi bushara. Fa inna Allah qad kafakum aduwwakum, Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya isan maku da makiyanku gaba daya, ya kalkare su, fa yakhrujuna min mada'inihim wa husunihim, sai su fito daga cikin gidajen su da kuma ainihin shingayen nan nasu, wa yusarriquna mawashiyahum, sai su saki ainihin dabbobin su, saboda dama sun tarkata dabbobin yadda kaga waɗannan suna yi, su kona gari, su kona dabbobi, su kona mutane, su lalata da mata, to sai su saki dabbobin nan nasu. Fa ma yakunu laha ra'yun illa luhumuhum. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dabbobin nan babu abin da za su ci na tsuru na ƙasa sai naman ya juju da ma juju, saboda komai sun riga sun ƙara da shi. Fa tashkaru anhum ahsana ma shakirat ala shay'in min an-nabati asabat qat, sai wannan abinci ya sanya su ainihin kumari da mai da girma fiye da duk wata irin ainihin ciyawa da dabbobin nan suka ci, saboda tsananin abin da suke ci na naman ya juyu da ma juyu. In ka koma cikin wata riwaya, Imam Zahir da shi da Shuray bin Ubay radiyallahu anhuma suna cewa inna Ya'juj wa Ma'juj thalathatu asnaf, da Ya'juj da Ma'juj nau'uka ne guda uku. Sinfum tuluhum ka tulil urs, akwai wasu wato tsawansu yadda ka san tsawon shinkafa, ƴan gajajjeru ƴan guntaye. Wa sinfum, wani bangaren kuma tuluhum wa arduhum sawa, da tsawansu da fadinsu abu ne guda daya. Wa sinfum, nau'i na ukunsu kuma yaftarishu ahaduhum udhuna, ɗaya daga cikinsu zai shimfiɗa kunnensa, wa yaltahifu bi ukhra, sai yayi bargoye mayafi da ɗayan kunnen, fa tughaffi sa'ira jasadi, sai ta rufe dukkanin jikinsa gaba ɗaya. Haka nau'o'insu yake guda uku. Idan ka koma kamar da muka yi karatu a jiya, ya ce suka ce fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, da Khalilu da Sibawai suka ce as-sut bid-dam shine suna. In kace as-sut suna ne, amma as-saddu shine masdar, kamar da muka yi bayani as-suddu ma kana min fi'lillah ajiya. In an ce bid-dam shine aikin da al-sadda yayi, amma as-saddu aikin da mutun yayi. Imam al-Kisai rahimahullah yace da fatha da dhamma lugha ce mabambanta, amma kuma ma'anansu guda daya. Zaka kace as-saddu ko kace as-suddu dun ma'anan shi kariya. Abu Ubaida da Abu Amr wannan ala rahmatullahi alayh suka ce duk abinda aiki ne na Allah subhanahu wataala shine sud, abinda kuma mutun yayi ana kiran shi sad. Imam Hamza da Kisai su ne suke karantawa sudda. A ƙarƙashin wannan aya, malamai suka ce ya zama dole ayan nan tana nunawa akan dole a samu gidan kaso, shine kaman cell da kuma prison misali. Me yasa? Saboda mabannata, in suka yi banna duk wanda aka kama a garkame, duk wanda ya cuci wani a mishi kaza, suka ce bisa ga ayan nan tunda gashi su ma sun nemi tsarin Allah a tsare su daga waɗannan mutane, daga su sai ruwa a basu da ruwa, su ta ainihin hayaniyan su da ruwa, amma kar a bari su shigo cikin mutane. Dole ne ga gwamnati a samu gidan kaso, dole ne a samu gidan tsaro, duk wanda ya ba daidai ba a tura shi wannan wuri. To yau zamu tashi ainihin ci gaba. Qala ma makkan ni fihi rabbi khair, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما. سيأتي مصر. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما. قال سيد القرنين يجي ما مكنني فيه ربي خير أبند الله سبحانه وتعالى yabani na ƙarfi da iko da sanin garuruka da yawace yawace da ziyarce ziyarce, khairun ya fi alkhairi akan abin da za ku dan bani. Domin ai kun san ayar da ta gabata sun ce ko mu maka taro taro mu tara maka wani abu ka zo ka gina mana katanga, sai ce a ba kuɗi za ku bani ba, yanzu abin da nake so abinda Allah subhanahu wata'ala ya kai ni ya bani yayi ni don shi da matsayi yafi abinda kuke yunkurin ku bani amma barin ba ku aiki guda daya fa'inuni bi quwwa ku taimaka mani da ƙarfi ma'ana ku zo ku tattaru mai aiki aj'al zan sanya bainakum tsakanin su wa bainahum da su rajman katanga zan sanya shamaki da tsauni tsakanin ku da su ta yadda yake ba za su iya isowa zuwa gare ku ba da wannan aya malamai suke cewa akwai mahimmancin hadaka wurin yin aiki saboda duk mutumin da ya ware yake zai zama independent shi kadai to in most cases zaka samu al'amuran shi bai tafiya daidai saboda masu iya magana suna cewa al-mar'u bi mufradihi da'if idan mutum ya zama shi kadai yakan zama yana da rauni amma bi ikhwanihi qawi in ya hadu da ƴan uwansa yakan zama mutum ne mai ƙarfi shi yasa kaga ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya da'iman idan kerkeci ko kuma dila ko kura ko zaki yazo yana son ya farauci dabba yakan bi wacce ta ware ce ita kadai sai ya focusin ya tafinta sai ya kama amma in tana cikin garki sai ya rasa wacce zai bi saboda da ya ta sama wannan sai su fashe gaba daya sai ya rasa wacce zai bi amma wacce ta ware ta shiga cikin mutane to yakan tasa ta a gaba sai ya cimma burinsa to wannan shine matsalar da muke ciki mu a yau musulmai ba mu da hange ba mu da sanin ya kamata ba mu da tattali ba mu da lura ba mu da yin abin da ya dace kullum zaka same mu sai ranan tafiya muke fafe gora shi yasa muke shan ruwan mu da daki amma ba haka ba in muna da hange ka duba abin da yake faruwa mana yanzu ran Laraba da ta wuce a Adamawa a wani karaman hukuma wato Madagan waɗannan joint attack da ISWAP da Lakurawa suka haɗu suka je suka kai wani massive attack sai da suka kashe mutum 27 an ce akwai kawun shi gwamna mafin tirafi to har me yasa a arewa abin ke faruwa me yasa kuma duk sarakunan nan sun ja bakin su shi ruba mai magana malamai suna nasu kokarin amma ina tabbatar muku yadda na faɗa da za a haɗu tim uku da malamai da sarakuna da ƴan siyasa gwamnoni mu ce mu tunubu enough is enough mun baka wata biyu in wannan abu bai tsaya ba ba mu baka ba mu zaɓe count us out ba za mu zaɓen ba in Allah ya da sai an kawo ƙarshen abin nan yanzu ta yaya za a yi a ondo the same Wednesday aka je aka yi kidnapping aka yi abducting wasu mutane suna coci su mutum shida a wani karamar hukuma wai osu ne ko menene owo local government aka je aka mutane to har yaushe wannan abu zai ta ci gaba da tafiya kullum ka samu labarai za ka ce akalla an kashe mutum kaza akalla an kama mutane kaza ba wanda zai iya magana saboda yana tsoron ko dai kujerarsa ko kuma abin da yake samu ya sallama mutanensa kawai yadda ake waya zai a ci addu'a a da sallar ya yi addu'a kuma addu'a gaskiya ce amma ya fita fagen fama ya ja yaƙi ya ja tawaga so wai don ka koma ka ce kawai wai a ta zuba addu'a ba wani amount of effort da za a yi wannan abu ba zai kare ba zai kare ba me yasa a arewa kullum ka bude yanzu abin kuma ya shiga Bauchi kuma da ana tunanin yaya ne abin yana ta rotating yana kewayawa ya zo ya shiga Kano daga Kano ya fita ya kai Kwara daga nan Niger yanzu kuma Bauchi to anya kana ga abin nan bai da alaka da siyasa tunda shi ya ce da shi ne tafiyar shi kutu karaba anya ba shi ne dalilin da ya sa ake masa takurkuri ba to ni yadda na faɗa muna kan gaba kuma muna cikin mausim wani dausayi na addu'a kai malam halin da ake ciki kai buƙatar kama ka jingine yanzu ka tunkari wannan
saboda mu da kuke ganin ma'anar duk yadda za a gaya maka bayanin ba za ka fahimce shi ba mal mutanen Sokoto Zamfara Kebbi su ne za su iya gaya maka bayanin amma kai ba za ka fahimce shi ba idan aka ce maka yamma ta yi kamar yanzu daji suke komawa to haye saman dutse da bishiyoyi su kwanta su kwana sai gari ya waye su dawo cikin gari haka fa suke rayuwa da yawan su to kuma kawai sai ka ce a ja baki a shiru kawai duk wanda ya magana sai intimidation ne shi ko a kama shi kawai a takaita mutane ai fa maganar shiru bai tashi ba dole za ba ma magana ba za mu ta musu jafai duk wanda yake da hannu cikin wannan al'amari na tarwatsa mutane Allah ka tarwatsa shi ka tarwatsa iyalin shi magana shi ba ta tashi ba duk wanda yake da abin da zai yi akan wannan abu yake yi Allah karka raya shi lafiya karka sa ya wanye lafiya karka sa ya kare lafiya yaran da zamu dinga musu kenan kawai saboda abin ya wuce tunaninka an jefa mutane cikin fitina an jefa su cikin talauci an maida mu kamar raƙuma da akala kawai su ake duk inda aka ja mu bi saboda baka da option haka ake rayuwa haka ake mulki mu koma kan karatu malam yake cewa a cikin wannan aya akwai dalili na cewa dole a samu ainihin gidan kaso sannan in ka koma cikin qira'at Ibn Kathir yana karantawa ma makkanani da nunun guda biyu maimakon ma makkanni da nunun daya yana ce ma makkanani duk kusan abu ne guda daya an shigar da nunun cikin nunun malamai suka ce ar-rajmu shine akbaru min as-sad wato ita ma katanga ce amma ta fi sad girma sannan ar-rajmu wato yana iya daukan ainihin tufafi wanda yake ya lalace wanda aka dinka shi aka gyara akan ce saubun marto wanda yake an gyara shi an gyara saboda ainihin ya ga da yayi wani mai iya magana yana ce halqadar shu'ara'u min mutaraddan shine mardum rajma amma al'arabta dara ba'da tawahumi wato ar-rajmu katanga wace kitabi as-saddu girma ibnu jarir ya kawo da sanadi amma mursali ne daga qatada radiyallahu anhu قال ياتي ذكر لنا امام قتادة ان انبتوا منا ان رجلا ونمتون قال ياتي يا نبي الله يا كي النبي الله قد رايت سد ياجوج وماجوج wannan katangan ta yajuju da majuju na ganta sai da naje har wurin da gani qala annabi sai yace da shi alaihi salatu wasalam in atli kabmit wato kasifan ta mani yaya take qala sai yace na ganta ne kalbord kamar riga ce a baya al-muhabbar wacce aka yi wa saka tariqatun sauda wata hanyar zaka ga baka ce wa tariqatun hamra wata hanyar kuma zaka ganta jaci qala sai annabi yace alaihi salatu wasalam qad ra'aytahu haqiqa kaga wannan ainihin katanga yadda ka siffanta ta haka take sannan ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirin sa rahimahullah yana cewa akwai khalifa al-wasiq rahimahullah ya tashi wasu mutane yace wannan katangan ta yajuju da majuju ya ba su guziri yace ina son ku je ku dangana ku gano mani ya take sannan ku zo mani da labari suka fita su sauka wannan gari wannan sarki ya sauke su sauka wannan gari sai da suka shekara biyu suna tafiya sun je kuma sun gani suka dawo mishi da labarin ga irin yadda take ga yadda suka ganta ga yadda ta zama karkashin wannan aya malamai suka ce akwai halayya guda hudu wanda ya zama dole a same su da shugaba duk shugaban da bai da waɗannan halayyan bai cancanta ya zama shugaba ba in kuma yana kan karaga to ya zama haramun ne mutane su sake zaɓansa bisa ƙarƙashin wannan aya imamul qurtubi ya kawo rahimahullah sifa ta farko yace Allah ya sa'atira alaihim bi shay kada shugaba ya dominating komai ya kankana komai shi kanshi kawai yake so ba ruwan shi da mabiya saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mutanen makka da madina wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas to bai kyautu ga shugaban da zaka sa a gaba ba ya zama ne shi kanshi kawai yake so shi ba ruwan shi na mabiya duk shugaban da yake da irin wannan tunanin bai cancanta ya zama shugaba ba in kuma yana kai to ya zama haramun ne mutane su sake zaɓa irin wannan shugaba sifa ta biyu suka ce an yabda bi ahlil haja shugaba ya fara da mabukata saboda ai kaga anan su sun yi offering sun ce masa fa hal naj'alu laka kharjan musanya maka lada domin kai mana aiki sai ce a ni ba lada nake so ba ku zo mu tattaru mu team work saboda musulunci ya san aikin bai daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da yazo yayi hijira zuwa madina da za a gina masallaci an yi team work ne waɗannan suna kwaba ƙasa waɗannan suna ɗibo ƙasa waɗannan suna kai ƙasa sannan ga mensin da burkira su kuma suna daidaita ginin bulo annabi da kansa alaihi salatu wassalam shi ma ya participate cikin wannan aiki har shine a lokacin Ammar ibn Yasir radiyallahu an bulo ya fada masa aka ce mata amma Ammar ya mutu annabi ya ce a'a Ammar yana raye bai mutu ba taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya kungiya az-zaluma ita ce za ta kashe abin nan amma yana nan a raye ku daga shi abin da nake so nuna da'iman teamwork ake so a samu to in ya zamana shugaba kullun shi bukatar sa yake so ba ruwan shi da masu rauni bai cancanta ya zama shugaba ba ya tabbata cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wasallam tarana ya ji wani irin rubutu daga bayan garin Madina sai ya dauki doki ko siddi babu kawai ya buke shi ya yi bismillah ya hau ya je ya ga menene ko da ya je sai ya samu ainihin teku ne ke wannan kumaji mutane sun fito da makamai sai ya ce duk ku koma nan tura'u nan tura'u ba za a firgita kuma ba za a razana kuma ba za a ba ku tsoro ba kowa ya koma za ka haɗa irin wannan shugabancin da nan kai ka kwanta kana nishari kamar rago ka kwakwa mutane suna nan da bindiga suna muzure ana fahimta don haka zai fara da tsuwaye mabukata sannan sifa ta uku a taswiya bainan filata duk sanda za a ba da allocation ya zama dole a daidaita ba wani marginalization a ce an ware wasu an fifita misali a ba su allocation na trillions a bar wasu mutane kuma kaga kaman ba rayayyu ba to duk shugaban da yake da irin wannan hali ya fifita wani yanki ko bangare ko jefe akan wani to bai cancanci ya zama shugaba ba in kuma yana kai ne misali to mutane dole su nemi taimakon Allah su rikito su mashi kayin bikimin sa kikisa to kai mishi kansa dole mutane su yi wannan saboda ya kamata shugaba zama yana equalizing abubuwa ba wai a ce a ai ya ware wasu mutane su ne misali ko aiki ne ko wani abu ka jance a an ba wasu mutane 63% out of 100 wasu mutane an ba su dan wani abu kaɗan shugaba bai kamata ya yi wannan ba sai sifa ta ƙarshe suka ce Allah ya kuna bil istibdad kada shugaba ya zama Nicolas Maduro dan kama kariya musamman halin da aka ce wai demokradiyya ake a ya kamata zama akwai transparency komai a yi shi a buɗe akwai dialogue me kuke so a yi menene bai da kyau ba wai kawai a sununnike abu ana ihu a ce an yi maza an yi izikiti an sa doka an sa hannu ya wuce ma'ana ko ka rayu ko kana so ko baka so ko ka mutu kawai shike nani to akwai Allah kuma Allah yadda zai shiga al'amarin zai kawo taimako duk shugaban da yake da wannan istibdad kama kariya yanzu akwai wani Faisal Kabiru kun san shi ba wanda ya san bai taba jin Faisal Kabiru to ku je ku nemo shi zan ga muku wani ne insha Allah mallam ya ce da lokaci yayi akwai tambaya
eh
akwai to bismillah abin tuka gani wani spokesman ne na wani abin nan na
wannan shi assalamu alaikum Allah ya tsara mallam lafiya da ilimi ne amfani tambaya ta ita ce wanda suka hada kuɗi don yin kasuwanci ya za su yi wurin fitar da zakka idan sun fitar da zakkan za su iya rabawa don kowannen su ya ba wanda ya ga ya dace
to wannan shi ake kiran shi shirika company kuma kowa ai ya san abin da ya bayar ba mamaki 30 70 ko 60 40 ko 50 50 kowa ya san abin da ya bayar to iya abin da ka bayar shine ratio din da za a fitar a buga lissafin zakka yanzu zakka kusan ina ga miliyan 18 ne ko da wani abu to abin da kowa ya bayar iya yadda za a cire kudin zakkan kenan in kai ka bada miliyan 8 to nawa ne ratio din miliyan 8 a cikin zakka shi da yake da goma misali nawa ne ratio din sa to sai mai yawan kudi shi zakkan shi za ta fi yawa sannan sai a cire ma kowa iya adadin abin da ya bayar din na zakka sai ya ba wanda yake so shine abin da ya kamata a yi now
wannan shi assalamu alaikum ina so ne a yi mana bayanin lokutan da ake saka tafsirin malam radio
so wallahi ban sani wani ma ban san malam sai ko kana da mutum ya na da su ba ɗaya zuwa biyu okay to ɗaya alheri to ɗaya zuwa biyu alheri akwai wanda ake sada su ba ne kuma ɗaya zuwa biyu alheri sunna TV kuma takwas zuwa tara shine na alheri radio ɗaya zuwa biyu sunna TV takwas zuwa tara na
sannan muna roƙon malam a dawo karatun ta Allah da ya dawo mana karatun bayan magariba bayan azumi
insha Allah za a dawo da karatu kuma in Allah ya mana yadda muke so muna ma san har tukuicin sallah za mu yi Allah yadda
goren sallah ke
eh goren abinda ya fi shahara goren sallah ko mun canza mai suna tukuicin sallah za mu yi insha Allah in Allah ya taimake mu muna san za mu yi wannan Allah ya yadda kuma karatu insha Allah za a dawo abinda ya dan kawo mana distraction wannan gosulo da yake tarawa na bafa fisa muka dan janya abin gadin amma Allah ya da za a dawo insha Allah na
sai assalamu alaikum Allah ya kara mana ilimi da ikhlasi amin wannan da Allah fassara min wannan maganar da Salim wal Khulayf yayi lokacin da yake lallashin kawari jawani bayan kan mai hadisi sosai sannan kuma da take karanta ko karanta
to ai na ga lokacin ne wannan da
ya rubuta to me
eh yana da tsawo sai dai in Allah ya sa muna da rai gobe sai ka fara da shi to sai a bashi lokaci yana insha Allah abinda muka karanta muka yi daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu anan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana wanda ba bamu tare da su a ko ina suke bukatun su na alkhairi Allah ka biya masu wanda suke cikin tsanani da kunci da iftila'i na rayuwa Allah ka yaye masu wanda ba su da matsuguna Allah ka ba su wanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da shi marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka bar su lafiya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya wadanda suke neman haihuwa ba su da shi Allah ka ba su nagari wadanda suke da ƴaƴayen kuma Allah ka taya su kulawa da shi wadanda aka jarrabe su da fandarewan ƴaƴa maza ne ko mata Allah ka shirye su Allah ka shirye matasan mu kuma ka shirye ƴan mata daga cikin mu wadanda suka saki hanya Allah karka an shi rayuwarsu akan rayuwar banza Allah ka dawo da su kan tafarki kyakkyawa wadanda ba su suka ya sha karfin su Allah ka ba su abin biya manema aiki cikin maza da mata Allah ka baiwa kowa aikin da zai zame masa alkhairi masu neman aure a cikin maza da mata Allah ka hada kowa da kinin sa nagari ma'auratan kuma da ake yawan samun sabani tsakanin su Allah ka kawo jituwa tsakanin su ka kawo da fitintinu da shedani tsakanin su matafiya a ko'ina suke cikin musulmai Allah ka mai da su gidajensu lafiya Allah ka tsare musu hanyoyinsu ƴan kasuwa da suke kasuwanci Allah ka yauƙaƙa kasuwancinsu ma'aikatan ofisoshi kuma Allah ka taimaka musu masu neman aiki Allah ka yi musu taimako Allah abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka ba mu damuna mai albarka duk abinda ke ba mu tsoro Allah ka yi mana maganinsa abin da ke firgita mu yake damun mu a duniya Allah ka mana maganinsa shugabanni da Allah ka daura su akan mu ya Allah muna roƙonka ka jefa imani da tausayi da son ƙasa da talakawa a cikin zukatansu waɗanda suke abin da yake ba shi da kyau Allah in masu ciriwa ne Allah ka cire su waɗanda ba za su ciri ba Allah ka yi mana maganinsu waɗanda kuma suke kan daidai Allah ka taimake su akan daidai ka taimake su akan faɗin daidai da bin daidai da gamawa daidai ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka raya mu da imani, ka kashe mu da imani, ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci. Da tarun ƙasar nan da suke aiki don Allah, sannan don ƙasa ta zauna lafiya, Allah ka taimake su. Allah ka murƙushe musu maƙiyansu. Ya Allah ka ba su gagaruman nasara. Muna tawassuli da wannan ibada da muke, waɗanda kuma su ɗin nan cikin jami'an ake haɗa baki da su wurin cutar da 'yan ƙasa, in masu shiriwa ne Allah ka sa su daina, Allah ka ganar da su. Waɗanda kuma ba za su gane ba, duk wanda ya tafi da mummunan aƙida Allah kar ka mai da shi gidansa. Ya Allah muna roƙonka, waɗanda suke tsare a ko'ina ne cikin al'ummar musulmai, Allah ka mai da su gidajensu. Ya Allah ka mai da su cikin gidajensu. Ko kuma da muke waje, Allah kar ka haɗa mu da mutanen nan. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu. Duk mutumin da aikinsa kisan mutane ne, Allah ka karkare rayuwarsa. Wanda ya fitine mu, Allah ka fitine shi. Wanda ya addabe mu, Allah ka addabe shi. Wanda ya hura mana wuta, Allah ka hura masa. Duk mutumin da yake yunkurin ta da fitina, Allah ka sa ta cinye ta. Duk mutumin kuma da aikinsa kisan mutane ne, Allah ka kawo ƙarshen rayuwarsa. Mutumin da yake ƙoƙarin ganin bayan mu, Allah ka mai da shi na baya ga dangi, sai dangi sun ci su bashi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.